Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25/31 kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshi wato tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Madina Dahiru mai shanu.
Ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 zamu ji martanin hukumar zabe ta INEC a Najeriya akan batun rage jam'iyyun siyasa shin menene ma dalilin da INEC ta bayar na daukar wannan matakin
wasu cancanci ci gaba da kasancewa su a matsayin su na jam'iyyu ba don haka hukumar zabe ce amfani da doka wajen aiwatar da doka din kanta yadda su janye rijistar da aka yi musu yadda yanzu kenan a tarayyar Najeriya da biyu da muke da akwai suka koma guda 18.
Kamar yadda wasu ku suka sani a makon da ya gabata muka fara tabo wannan batu na rage jam'iyyun siyasa da hukumar INEC ke kokarin cimmawa
duk da kotu ta hana INEC yin haka a yanzu mun ji daga bakin wasu matasa a makon da ya gabata kan yadda hakan zai shafi gwagwarmayar da suke yi na adama da su a fagen siyasa yau za mu kawo muku karshen tattaunawar zauren namu
za kuma mu kawo muku hirar da muka yi da mai magana da yawun INEC domin jin dalilin su na soke waɗannan jam'iyyun
san
za mu kuma ji yadda hakan zai shafi da wato demokradiyyar Najeriya
sannan kuma nayi abu da yake domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan yadda kuke kallon wannan matakin
sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin
yau da gobe da farko ga karshen zauren muhawarar da wakiliyar mu a Abuja Madina Dauda ta jagoranta tare da wasu matasa masu ra'ayin siyasa domin jin ko suna ganin wannan matakin zai rage musu ikon adama da su a fagen siyasa
bazan zo gare ki Fa'iza kin ga dai Yusuf ya fara bayanin cewa kaman an yi wa matasa makarkashiya ne tunda a cikin jam'iyyun da aka rusa akwai na matasa akwai wanda matasa suka kafa da kansu ma akwai kuma wanda ake da yawan su ma matasa ne ya kike kallon al'amarin
eh to a gaskiya nayi farin ciki da wannan hukuncin da kotu ta yi kuma dalilin da yasa shine jam'iyyun sun yi yawa gaskiya kuma mafi yawancin su ba su da alƙibla duk wani mutumin da zai so ya zabi wanda zai zo ya masa aiki zai dubo wane ne tukunna yake nan kafin wato a kirkiri wannan jam'iyya ba wai kawai zaka zo mafi yawanci idan ka zo gurin su ma in ba dai guda biyun nan da aka saba da ita ba aka kawo musu ba in aka kawo musu wanda ba su saba ba za su ga kaman ka zo kai daure su ne za su ga kaman kai kwata-kwata ma ai baka shirya wa siyasar ba so ina ganin wannan rage wanda aka yi yayi daidai kuma zan so kuma a dada ragewan a bar mana waɗanda muka saba da shi matasa kuma na san za a ga cewa kaman wato an yi wani ana kokarin hada wani munafurci ne a kansu da ake kokarin rage waɗannan jam'iyyun wani abu shine idan har dai za su yi la'akari da abubuwan da ke tafiya za su ga cewa rage wanda aka yi ya kamata ne din bai kamata a ce muna da abubuwa wato jam'iyyu haka masu yawa ba din ba kwata-kwata ma ba su da alƙibla ni a gani na yayi kyau duk wani matashi mai tunani zai gane cewa wannan hukuncin da ita kotu ta yi da hukumar zaɓe
da kuma da ta rusa jam'iyyu 74
haka
cikin wayan da aka rusa suka kalubalanci matakin da hukumar zabe ta
dauka
sai aka ce to a bar jam'iyyu 31 cikin 74 din nan to kina ganin wannan matakin yayi
eh yayi gaskiya
to bari dawo nan shamaki akwai bayanin da Yusuf yayi da yace kaman an yi wa matasa makarkashiya ne rusa wayannan jam'iyyu domin yawancin wayanda ake ganin matasa suka fi yawa a ciki su ne aka rusa cikin 74 din mafi 18 aka bari kuma ciki har da wayannan tsofaffin guda biyu to wayannan tsofaffi guda biyu iya kake gani baka ganin an yi muku ne da gaske makarkashiya ko dai a'a akwai nazari da ya kamata a yi akan wannan al'amari
ai sai yanzu aka samu bakin zaren da matashi zai takara domin waɗannan jam'iyyu
matashi zai shiga cikin jam'iyyun nan
sai yanzu ne ya samu yanci domin ba dan komai ba yawan jam'iyyun ya zamto a shiga takara ta yi tsada domin me idan ka shiga takara wa jam'iyyar ka bata ci ba waɗancan jam'iyyu da suka kuka gwara da su za su zo su sai waɗancan sauran jam'iyyun ne su mara masa bayan an je kotu sai ka ganka ka tashi a tutar ba komai dan haka wannan wato zabuge waɗannan jam'iyyu da aka yi wato daidai ne da aka yi cewar matasa su daina tattaki na yawon dogon zango su koma tattaki a takara a zabe su su zamto wato nan gaba kadan a ka bude waye gari sai ka ga dukkan jirin mulki matashi ne yake jagoranci kamar yadda na faɗa a baya tarihi ya maimaita kansa kazalika maganar da wasu jam'iyyu suka yi suka rintuma kotu ba laifi sai rintuma kotu amma abinda kotu za ta basu na wani ƙaramin wa'adi ne domin ne hukumar zaɓe tana da hurumi a tsarin kotu kuma tana da a kundin tsarin mulkin ƙasa don haka da waɗanda suka san sun rintuma kotun sun san hurumin da hukumar zaɓe take da shi to da ma ba su ɓata lokacinsu wurin yin haka ba domin ne ɗan taƙi ne ɗan lokaci ne kankani sannan kira ga matasa a daidai irin wannan gabar matashin da yake ganin yau takara za ta masa tsada saboda me yadda jam'iyyu suka shimfida hajarsu na tarerayen kudin matashi
an koma manyan jam'iyyu na masu kudi
to yanzu ne takarar matashi za ta yi tasiri kuma a yanzu ne matashi zai san cewa shi ne kashin bayan al'umma a cikin zamanin da yake ciki
Zainab ta yaya matashi zai iya takarawa a cikin wannan yanayi da shamaki ya shimfida yanzu waɗannan jam'iyyu da ake cewa za ku dawo cikin su jam'iyyu ne fa da ake da manya masu kuɗi a ciki ta yaya za ku iya
to ni ina gani kaman mazancin a ce wai akwai wata bakarƙashiya ga wannan rage jam'iyyu da aka yi inda a ce matasan Najeriya za su san wannan yawan jam'iyyun da yanda ta kawo ta janyo asaran ƙuri'u kaman yanda ɗazun Sabiti yake faɗa abin ya munana don kaman irin in aka duba iyayenmu da suke karkara da kuma wanda babu su waye ba a wayar musu da kai sun san menene zuwa Dangwala Dangwala zaɓe yawa kaɗa ƙuri'a ba to da ba za ma aika wannan magana ba saboda da yawa akwai wanda suke so su zaɓi mutumin da suke so a ransu amma sakamakon wannan yawan jam'iyyun wani sai ya je Dangwala hannunsa akan inda ya ruɗa su saboda haka ya janyo mana asara da yawa mutane ba su samu sun zaɓi abin da suke so ba
Sabiti
Hajiya Madina
to aje makarkashi ko makarkashi aka yi wa matasa ko ba makarkashi aka yi wa matasa ba dai dole ne za ku taka rawa domin me ga doka nan da ta ba ku ƙarfi na cewa yanzu an ba matasa dama ku fito kuma a yi da ku kuma tsofaffin nan da a kullun ake taka rawa wannan da su su ma fa sun ce in kun nuna za ku iya su masu iya ba ku ne ya kake kallon abu
inda nake kallon abin al'amari makamancin wannan a Najeriya a yayin da muke farin ciki da rage jam'iyyu da aka samu daga hukuncin kotu to wani bangare ɗaya da nake kallon
daga hukuncin kundin tsarin mulki a yadda hukumar zabe ce ta
rage zuwa ga kotu
a'a wasu ne cikin jam'iyyu suka ga
kalubalancin abin a kotu eh abin da nake nufi din kenan dan haka da aka je kotu kuma ta aminta da abin da INEC ta shigar a kotu na maganar rage waɗannan jam'iyyu da muke magana yanzu a kai kusan 74 haka batun yake
to abin da ana da 18 a ƙasa kuma an ce a'a yanzu a medo 31 daga cikin 74 kenan kaga za a tashi da wajen 51
haka kuma dai a take kasancewa ni babban inda nake hango kalubalen da zai iya samuwa ga siyasar matasa bayan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bada damar matasa su fito a dama da su a bangarori daban-daban na matakin siyasa batun nan ne na cewar a tunda dadewa jagorori ko in ce dattijai da suka yi katutu ko katukatu a saman mulki waɗanda har kowane lokaci suka fi gane cewar mulki su yi shi daga gwamna su tafi majalisa daga majalisa su ƙara dawa ga matakin gwamna irin wannan canje-canjen da ake samu a gurin dattijan ƙasar nan a kullum ana ta ƙara magana cewa ku matasan nan ku ne ƙashin bayan ci gaban al'ummar ƙasa wai wani lokaci ne matasan za su kai ga wannan nasara musamman yanzu ka babbatin da kike na cewar magana nan da muke ta cewa jam'iyyar mafi rinjaye sun zamanto guda biyu a baya an samu matasa da suke fitowa a jam'iyyu na siyasa daban-daban musamman a lokacin da jam'iyyu suke da yawa amma waye san da sun fito a lokacin da jam'iyyun nan suke da yawa akwai wata jam'iyyar da muka bincika muka tabbatar da su ba su ma kafa dan takara ba amma an samu mutanen da suka dangola musu ƙuri'a yanzu in samuwar irin waɗannan abubuwan me ya taimaka ga cigaban ƙasa to yanzu da ake ganin cewar mafi rinjayen jam'iyyun za su iya zamantowa kamar guda biyu akwai babban kalubale da nake hangowa ga yanayin siyasar matasa dan a gaskiyar magana guda ɗaya duk da mun san Allah ne kan yi bature wai dare ɗaya kan yi bature amma waɗannan jagororin da muke da su a sama kafin su amince a lokacin da aka rage jam'iyyun siyasa su ba da dama cikakkiya ga matasa su fito a dama da su abin da kamar wuya
to masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma a yau muna tattaunawa ne kan matakin da hukumar zabe a Najeriya INEC ta dauka na rage yawan jam'iyyun siyasa kafin mu ci gaba da shirin ku dan shakata da wannan wakar
bari mu ji daga bakin INEC din abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harange yayi mana hira da Malam Aliyu Bello mai magana da yawun hukumar ta INEC kuma ya fara da tambayar sa shin me yasa ma suka dauki wannan mataki na rage yawan jami'in siyasa a Najeriya
so da farko dai ya kamata mutane su san cewa akwai gyaran doka da aka yi wanda ake kira ta fourth alteration akan sashi na 225 karamin sashi na 1 a kundin dokokin tarayyar Najeriya wanda wannan doka ne ta tana da hukumar zabe cewa tana iya soke duk jami'iyar da ta kafa cikin wasu ka'idoji kamar haka ka'idojin sun hada da na farko idan jam'iyya ta saba ka'idojin da aka bi tun farko yin wajen yi mata rijista za a iya kwace rijistanta na biyu idan bayan babban zaɓe kamar yadda aka yi zaɓen 2019 sai aka ce jam'iyya ba ta sami akalla kashi 25 cikin adadin ƙuri'un da aka kada a ɗaya daga cikin jihohin tarayyar Najeriya a zaɓen shugaban ƙasa ba to ana iya kwace rijistanta ko kuma ta sami akalla kashi 25 cikin adadin ƙuri'un da aka kada a zaɓen gwamna ko zaɓen shugaban karamar hukuma mataki na uku shine idan jam'iyya bata samu ko kujera ɗaya ba daga cikin kujerun ko dai mukamin kansila karamar hukuma ko kuma mukamin dan majalisar jiha a jiha kenan ko kuma dan majalisar tarayya kama ko da wakili ko kuma senata to bayan zaben 2019 hukumar zabe ta yi wato abin da kake kira saka da kukkufa wajen bibiyar ya addiya jam'iyyin nan suka yi taka rawar gani a zaben da ya gabata kuma ya suka kiyaye dukkan ka'idojinsu bayan wannan nazari da aka yi da sanin su jam'iyyun ne aka tarar cewa jam'iyyu 74 daga cikin adadin jam'iyyu da muke da akwai kafin zaben 2019 guda 91 ba su cancanci ci gaba da kasancewarsu a matsayinsu na jam'iyyu ba don haka hukumar zaɓe ke amfani da doka wajen aiwatar da doka ɗin kanta yadda ta janye rijistan da aka yi musu yadda yanzu kenan a tarayyar Najeriya jam'iyyu da muke da akwai suka koma guda 18.
To baka ganin Malam Aliyu za a iya cewa saboda kama karya da waɗansu jam'iyyu suke yi shi yasa waɗannan jam'iyyun ba su samu kai ga tsayar da wani ɗan takara ko ya samu nasara ba saboda su suna amfani da ƙarfin da suke da shi su tauye waɗannan ƙananan jam'iyyu.
Abin da hukumar zaɓe ta shi ne ta yi bibiya kan dokokin da take hannunta da kuma sanin ya su waɗannan jam'iyyu suka taka rawar da suka taka a zaɓen baya. Amma batun kama karya wancan al'amari ne da ba a hannun hukumar zaɓe ke kowace ma sun ana yin sa bayan akwai shi domin ai ita hukumar zaɓe aikin da aka ɗora masa gudanar da zaɓuɓɓukan tarayyar Najeriya ne kamar yadda kowa ya sani kuma tana ba dama a dukkan jam'iyyu babu wata babba ko ƙarama babu kuma wani ɗan taliki da aka hana shi damar sa ta jefa ƙuri'a kuma damar jam'iyya ne ta nemi goyon baya daga wato hannayen masu ƙuri'u saboda ta samar da wakilcin da ya kamata ta samu don ta ci gaba da kasancewarta a matsayin ta na jam'iyya saboda haka batun kama karya da kai ba abu ne da hukumar zaɓe ta san da shi ba kuma aikin da aka sa ta bane illa iyaka ita dai ta fi da ranakun zaɓe da ƙa'idojin zaɓe kuma zaɓen nan su jam'iyyu ce fi da 'yan takara ita kuma hukumar zaɓe ta gudanar da zaɓe yadda har sai sakamakon zaɓe ne zai nuna cewa wacce jam'iyya ce ta samu karɓuwa a hannun 'yan Najeriya wacce ce kuma ta kasa cika kasancewarta a matsayinta na jam'iyya ta kasa cika ƙa'idojin da ita hukuma ɗin ta sani doka ta sani al'ummar Najeriya suka sani a kan cewa su ne abin da za a cika don ka kasancewa cikin wato jam'iyyun da aka sani a tarayyar Najeriya.
To akwai maganar da wasu 'yan Najeriya ke ganin cewar ai kila saboda waɗannan kuɗaɗe da kuke ba ma jam'iyyu shi yasa ake ganin cewar ba kwa son ku ci gaba da ba ma waɗansu jam'iyyu shi yasa kuka ainihin kwace waɗannan lasisi ga waɗannan jam'iyyu. Me gaskiyar wannan magana?
To gaskiyar al'amari ma dai tun farko kuma zaɓe ba ta ba da kowace jam'iyya ko ƙwangala. Ba ta ba da jam'iyya kuɗi don gudanar da ayyukanta. Idan a baya a can baya an taɓa yin wancan zamani da gwamnati ko hukumar zaɓe take taimakawa jam'iyyu ta hanyar ba su wasu kuɗaɗe don hidindimunsu a yanzu doka ba ta ba ta dama ko ba ta ba da ko kwabo a kowace jam'iyya. Jam'iyya ce da damar neman kuɗaɗen shiganta ta hanyoyin da doka suka tanada. Hanyoyin sun haɗa da ko dai kuɗin da suke karɓa a matsayin kuɗaɗen membobinta na rijista ko kuma wasu kuɗaɗen gudunmawa da suka halatta jam'iyya ta mallaka. Amma hukumar zaɓe ko gwamnati ba ta ba da jam'iyya kuɗi don ta gudanar da aikin ta jam'iyya.
To baka ganin kamar kwace wannan lasisi ga jam'iyyu zai kawo naƙasu ga ci gaban demokaraɗiyya a Najeriya?
Ba ko ɗaya, illa kawai abin da doka ta nuna shi ne za a ci gaba da kasancewa jami'a za ta ci gaba da kasancewa ta muddin ta ci gaba da kasancewa ta cika ka'idojin nan kuma a yanzu ma ai kofa bude take ga masu so su sake kawo takarda a yi musu rijista su fuskanci babban zabe nan gaba idan suka cancanci su ci gaba da kasancewa jami'u su ci gaba idan kuma suka kasa cancanta cika ka'idojin kasancewa su ci gaba a matsayin jami'u a sake janye rijista su wannan haka doka ta sanada ba wai kon gaba kon ba ake ba illa iyaka kokari ake a tare ko wadar demokradiya a tabbatar da cewa jami'ar da ta cancanci kasancewa jami'a bisa ka'idoji da dokokin tarayyar Najeriya ita ce ta zama akan kundin wato akan takardun hukumar zabe don su ci gaba da fafatawa a mukamai daban-daban
to za a iya cewa kenan a nan gaba idan waɗansu jami'u sun taso waɗanda suke da ganin cewa suna da duk cancanta za ku ba su dama su ma su zama jami'u waɗanda za su shiga zabe mai zuwa a gaba kenan
eh wannan haka take babu wani zaiya a ciki duk wanda su duk kungiyar da take tana son kasance tana son ya samar da rijista din su zama jami'a tana iya gabatar da takardunta a hukumar zabe ta duba idan hukumar zabe ta ga ta cancanta a mata rijista za ta mata rijista
to me kiran ku ga sauran al'umman Najeriya musamman idan aka yi magana da ya shafi ayyuka da ita wannan hukuma ta ku take gudanarwa
na farko al'umman Najeriya su kasance mutane masu fahimtar doka da kuma binta da cikin ka'idoji su kasance masu hakuri da biyayya ga da dokoki da ka'idojin da demokradiya din zabuka suka shimfiɗa don burin kuma zabe shine dukkan al'umman Najeriya da suke da ikon kada ƙuri'a su cancanci jefa ƙuri'a su kuma su kada ƙuri'a su kuma ƙuri'a ne kadai za ta tasiri wajen samar da shugabanci da su jama'a ta zaba saboda haka babu dalilin ba hamata iska babu dalilin daga hankali illa iyaka ga abin da doka ta ce ai biyayya kuma a samar da nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin doron doka
to jama'a layin mu a bude yake dan kuma ku samu tofa albarkacin bakin ku a cikin wannan batu lambar da za ku iya kira ita ce alamar tarawa 1 biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar
Afirkawa da idan ka zo yalwa ɗan ƙasar mu kai baiwa ko ina da kasuwa sai ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mu gawa Latino da Sardauna premium arewa na kudin ce musoyi na gidan kasai
to ga kira nan na shigo mana daga jihar Kebbi assalamu alaikum
wa alaikum assalamu Maryam kina magana da Shehu Arba Asara
to mallam Shehu Maryam da Hadi ba ta cikin wannan shirin da Amina da Madina ne
oh to Amina auna Hadi wallahi mu muna
shi kuma kana makwabci na
yin gare aka yi Najeriya
gashi kana makwabci mu
akwai wata jam'iyya wacce ta walar da mu wallahi mun tsebi kutin mu mun ka ji a kashe mata muka zo ba wani cigaba da ke gare ta amma ke ga wanga an ma ci an farce mu mu talaka saboda mun ka samu wannan jami'ar kudi ga kuma an zo ba wani benefitin da muka samu cikin ta sai mu zabi jami'a mai maja mu koma wanda za mu samu sauki cikin ta
to mun gode kwarai da gaske mallam Shehu da wannan ra'ayin naka
to ga wata kira nan mun ƙara samu daga ina kake kira ko menene sunan
sunana Iliyasu Abubakar Aikedi daga unguwar Nahuta Fatuskum jihar Yobe tarayyar Najeriya
so barka da zuwa menene ra'ayinka kan wannan batu da muke tattaunawa kai
ra'ayina game da wannan maudu'i da kuka bayar ba shakka haka da hukumar INEC kai yayi daidai domin wasu jam'iyyun dama ba su da amfani ma za su tarar a lokacin zabe wata jam'iyyar ko kanta ko kansu na ba ta samu dan haka kawar da sauran jam'iyyun nan yayi daidai ku huta lafiya sunana Iliyasu Abubakar Aikin
mun gode sosai mallam Iliyasu
to yanzu kuma bari mu garzaya jihar Kwara assalamu alaikum
ana alaikum assalamu rahmatullah
ya sunan mallam
kun magana da Bello Garba dinam da Bulawus kala kala daga nan Kwara
to mallam Bello kuna
ne eh da gaskiya dangane da takaita jami'an nan abu ne wanda ya dai da kuma abu ne mai muhimmanci da idan muka duba gaskiya yawan jami'an gaskiya ba abin suke yi illa suna a sa ana ta kashe kudade wurin siyasa wurin lokacin siyasa kuma suna sa ana ta dole hakan ga wurin zabe wasu jam'iyyu ma mutane wasu ma mutane wanda ya za da karamci ilimi da kuma karamcin waya ba su ma san sunan jam'iyyun ba kuma ba san irin wanda za su zaba ba kaga takaita su gaskiya a bar su jam'iyya uku ko hudu shine kuma dangane da taka gudunmuwa abin da shayin siyasa to gaskiya abu ne mai kyau musamman ma ga matasa ya kamata matasa su hito su nuna a goyon bayan su ga siyasa a ga irin taka rawar su dan gaskiya matasa suna ba da muhimmanci kwarai da gaske a lokacin siyasa
to mun gode
sosai gudunmuwa ta nagode BOE
mun gode sosai to kiran mu na gaba kuma daga Nasarawa ne wane ne akan layi kuma me ra'ayinka
kuna magana da Uri Filani na kusa karamar hukumar Toto a jihar Nasarawa.
To bismillah fili naka ne.
Gaskiya mun munna da haka kuma musamman iyayen mu sokoji su ma wajen jihar Kuriya a gaskiya suna lalata Kuriya a waje. Kuma kafin a sanar da sakamakon shugaban kasa haka yana dade amma a haka mun munna da shi. Tunda shi shugaba ya ce musu duk mai daman zuwa a mishi register to mun amince da haka mun kuma ji dadi da haka nagode da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode yanzu kuma ga kira nan daga jihar Bauchi. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya sunan malamin?
Abdullahi Jeje.
To malam Abdullahi menene ra'ayinka akan wannan batu?
Ra'ayina abinda ya abinan mutanen da suke abinan din shine kawai abinan.
To mun gode. To bari mu garzaya jihar Kaduna garin gwamna wake kan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Malam Mutala. Barka Malam Musa ne ko to Musa ne?
Sunana Alhaji Musan Gado.
Yau
da kawo Kaduna Najeriya.
To bismillah. Muna jin ka.
To alhamdulillah gaskiya al'amari wannan tsarin da aka fito da shi na magana ta daita jam'iyyu a Najeriya. Gaskiya ba karamin taimakawa siyasar Najeriya zai yi ba. Saboda yanzu shin kadewa misali idan aka ce kana da maso ya je shi ga jam'iyya da sai ka kirga kusan 80 ko 90 ko kuma 48 dan ga zai yi wahala ma ka ce ka da maso ne naka. Da haka ne abin da nake duba idan aka ce amai da su kaman guda hudu a kallon sun yawa ya kasance ko da biyar ne. Wannan ganin za a samu ci gaba ki ruba duk girman America. Ai na ga jam'iyyu guda biyu ne kawai suke tasiri ma America.
A'a wato a America jam'iyyu guda biyu ne suke da karfi.
Dan wato su suke ga kira da karfi a nan America. Don haka in nan Najeriya ma kaman mu da muke nan ma ba mu kai yau kwata-kwata America ba. Idan aka ce an samu irin wannan abubuwan na ganin za a samu ci gaba domin za a samu kwanciyar hankali kuma kuɗin da ake kashewa domin a ba jam'iyyu idan aka yi haka za a yi wa mutane ayyukan yi ko ruwan sha ko asibitoci aka gina cin ga za a samu ci gaba. Ka ce ne muku fata alkhairi Alhaji Musa Garuwa tashi lafiya na gode.
To mun gode Alhaji Musa ga kuma kiran mu na ƙarshe na shigowa daga jihar Niger. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Muna tare da
to kai sai sunana Yusuf daga Cindi na Justice karamar hukumar Faikoro.
To malam Yusuf muna jin ka.
To alhamdulillah tabbas mun farin ciki mun kuma maraba da rage wa'annan jam'iyyu tabbas ni ma a gani na rage wa'annan jam'iyyu tabbas ya yi tasiri domin kuwa wani ma idan kin ce lissafo maki koda a sunan jam'iyyu koda guda biyar ne sun bashi aiki ba kadan ba da haka ni ma tabbas da rage wa'annan jam'iyyu ya kamata ma a ce su koma da kamar jam'iyyu uku zuwa hudu ina ga hakan shi zai fi cancanta na fatan alkhairi da fatan za ta shiga cikin lawo
mun gode gwani da gaske ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri alkhairin ka Tomas sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Justin White. Tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Buhari Auna ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya.
Nigeria afurkawa da idan ka zo yalwa ɗan kasar mu kai baiwa ko ina da kasuwa sai ake da tsayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mu gawa
talaka ka bar kuka kai alƙairin ka kai ga makamanka ita ta cece ka latin
Kano da Sardauna premium arewa na kudin ce masoyi na gidan kasa yake kwana waiwayo ga yan baya sun fice akan hanya kin biye wa zuciya roki na duniya